sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Para'a Nomad FM da Lal FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai za iya kuma kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 30 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda hotun daukaka jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar
wannan nasara ba nawa bane ko na jam'iyya na ba ko na magoyan bayana to nasara ne na mutanen Bauchi daga Allah
bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan kuma muna tafi da labarin wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga suka kun labaran duniya jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya Juma'a a birnin London wanda ya sanadiyar rayuka mutum biyu da raunin ta wasu uku an kira ƴan sandan London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall dake kuri a arewacin babban gadar London wani rahoto da kafar BBC labaran BBC ta yi na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 23 Usman Khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012 a watan Disambar 2018 kuma aka yi masa sakin je ka gyara halinka ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babban gadar London inda aka kashe shi bayan da ya caka wa mutane masu yawa wuka ƴan sanda sun ce kan yana sanye da irin rigar bam ɗin da ƴan ƙunar bakin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai harin fararen hula masu yawa ne suka afkawa kan suka kayar da shi tare da kwace wukar da ke hannunsa yau asabar masu zanga-zanga a Iraq sun ƙone tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin Nasiriya duk da sanarwar da firaministan ƙasar ya yi na cewa zai sauka da kan mukaminsa Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga majalisar ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewar wata sanarwa da karamin ofishin kare haƙƙin bil'adama mai fitar a yau Asabar sanarwar da Abdul Mahdi ya aje Juma'a na zuwa ne bayan da jagoran Shi'a Iraki ya yi kira ga a canza shugabancin kasar an kashe akalla mutum 400 kana wasu ɗaruruwa sun jikkata lokacin da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba matakin da firaministan Kenya ɗauka ya sa masu zanga-zangar sun yi matukar murna a dandalin Tahrir Square a birnin Baghdadza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin majalisar dokokin Iraki ta shirya gudanar da wani zaman gaggawa a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin tattauna wannan batu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mai kamfanin sadarwar zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar Afirka inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 cikin sabuwar shekara mai zuwa. Dorsey ya fitar da sakon Twitter a wannan mako yana mai cewa Afirka za ta ja ragamar duniya nan gaba. Ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu, amma dai ya kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020. Shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani ƙarin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar Afirka ba. Haka ma kamfanin na Twitter da ke birnin San Francisco bai yi wani ƙarin haske kan aniyar Dorsey ba. A kwanan nan ne dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa ƴan kasuwa ƙasashen Habasha da Ghana da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu. Daga ƙarshe an kawo ƙarshen aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afka a Albania a cewar Prime Minister Idi Rama yau Asabar. Karamin garin Tumame shine ya sami yawan mutanen wato mutuwar mutane daga girgizar ƙasar ta ranar Talata. Inda mutum 26 suka rasa rayukansu, shida daga cikin su sun fito ne daga gida ɗaya, kuma dukkanin su banda mutum guda shekarunsu ƙasa da 30 ne. Waɗanda aka binne jiya Juma'a a birnin Doris dake bakin ruwa mai tazarar kilomita 30 yammacin babban birnin Tirana, girgizar ƙasar ta kashe mutum 24, haka kuma wani mutum guda ya mutu a garin Gurbin. Cikin dukkan mutanen da suka mutu 51, ciki har da ƙananan yara 7, mutane 900 sun raunata, sama da mutum 5,000 ba su da matsuguni. Haka kuma gidaje 1,200 girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta ruguza su. Wani masanin harkokin girgizar ƙasa Rasif Korti ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa, amma dai ƙarfin su zai ci gaba da raguwa.
Madalla Safidu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ji kotun daukaka kara dake garin Jos ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar Bauchi wato Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar inda suka buƙaci kotun da ta rushe hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe mai zama a Bauchi ta yanke. Ga wakilin mu Abdullahi Abdulwahab Muhammad da rahoton.
Wannan shine turmi na biyu da zababben gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi dan jami'ar PDP ke kayar da Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan tsoho na jihar. A hukuncin da ya zantar alƙalin kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Jos Justice Otisi ya yi watsi da hujjoji guda hudun da jami'ar APC da ɗan takararta da ya sha kaye a zaben gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar ba su sami cancanta ba, sabili da haka an yi fatali da karar. Bayan bayyana hukuncin kotun, sai gwamnan Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya gudanar da taron manema labarai don bayyana godiya kan nasarar da ya samu.
Wannan nasara ba nawa ba ne, ko na jam'iyya na ba, ko na magoyan bayana, to nasara ne na mutanen Bauchi daga Allah. Kuma mu guji wani bambanci bambance da yake tsakaninmu na kabila ko na harshe ko ma na bambancin siyasa. Da izinin Allah za mu yi kokari mu ga cewa mun yi adalci, saboda haka muna kiran ɗan uwanmu wanda muke gwagwarmaya a wannan zabe, musamman abokin takarana Muhammad Abdullahi Abubakar, ya san cewa Bauchi ta fi kowa, kuma ina kiransa mu haɗa kai mu ga cewa mai aiki wa al'umman Bauchi. Tunda muƙami da muke nema ba muna mu nema saboda kanmu ba ne, muna nema ne saboda cigaban al'umman jihar Bauchi. Wannan tara da aka yi wa su APC, insha Allahu da ni da jam'iyya mun yafe musu 500,000 saboda su san cewa ba mu da wani tsangwama, ba mu da wani kyama ko gaba a tsakaninmu da su. Muna godiya, muna tabbatar muku insha Allahu za mu yi kokari mu haɗa kai da kowa da kowa, ba sai NPDP ba, mu ga mun cire kitse a wuta wa jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
A dai gefen jam'iyyar APC a Bauchi ta bakin jami'inta ya bayyana niyyarsu na zuwa babban kotun ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara na garin Jos ta gabatar.
Sunana Alhaji Muhammad Sharif, sarki arewa Bauchi. Sakamakon mun ji kamar yadda ka sani akwai kotun ƙarshe ita ne na Supreme Court, wanda kuma already mun fara shiri ma na yadda za mu yi wulati wanda ke shi mun ke jira yanzu mu ga abin da Allah zai.
A to ba ku yarda da wannan hukunci ba idan kenan?
A ina za mu yarda da wannan Alhaji? Ai kamar na farko ne ba adalci a ciki.
Shi Bala Kaura ya nemi da sasanta a sa abocin a gaba a ta ma 1500 da aka ce taron ku yake ya yafi
mun gode amma da nan mu amince da wannan sharan ba maganar da kai na cewa ya ce a zuwa hada kai wannan duk da baki ne din da ke ka sa mu mutanen APC
sai dai kuma kantoma riko na karamar hukumar DAS ya ce wannan rana ta farin ciki ne
sunana Sale Abubakar Dumba kantoman DAS Bauchi State kuma wallahi rana farin ciki
ne farin ciki ne to menene kage kamata shi wannan gwamna ya mai da hankalin sa kai
abin da yake so mai da hankalin sa kai shine aikin da yake yi akai yanzu da mutane suke yi shi zai ci gaba da yi amma ina so mutane su lura halin da muna aiki da kuɗi ne na mutanen da saboda haka ba mai budget din mu ba bare su ga mai muke yi mai fi wannan da ake yi yanzu insha Allah idan budget din mai fito muka fara aiki sai kowa ji mamaki kuma Allah ya da mu samu ci gaba a kasan nan kowa ya gani ya ga abin da yake faruwa a kasan nan in Allah ya yarda wallahi sai ka sai ya yarda
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Bauchi ka sassabar mu ce kan zaban jagora
madalla gaida Abdulwahab Muhammad Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 41 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya. Da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnati Buhari ya tura neman amincewar majalisar dattawa don karbo lamunin ketare da zai kai biliyoyin dala. Majalisa ta takwas ta yi amincewa da karbo bashin da yake dala biliyan 30.
Now with the sexual offenders register we have names. It's a name and shame policy.
Gwamnati hukumar hana fatocin mata da yara Julie Doli ke magana a taron bude rajistar masu fyaɗe da fasikanci da yara don kunyata su. Dan yankin Karaye a Zamfara na kiran tarayya ta taimaka biyo bayan farmakin yan bindiga da fiye da mutum 20 suka rasa ransu.
Suna na Garba Hassan Karaye an koro mu gaba ɗaya 123. Abincin da kake ci ma ba ka da shi. Sannan ba ka da kuɗin ɗaukar hayar gida. Kuma ku wadi kuma a kama mu.
Taron fasaha zamani na bana ya karfafa yadda hanyar kan samar da makudan kuɗin shiga kamar yadda shugaban Nidda Kashifu ya bayyana.
Harkar sadarwa ta zamani tana taimakawa wajen tattalin arziki sosai.
Yan sanda sun danke mutum 6 da ake tuhuma da hannu a kona shugaban matan PDP ta Kogi Mrs. Abu Kurumus. Nasura da Mai kaya murar Amurka da
gari. To yanzu kun bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabin ku sune Sheikh Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Rabaran Muhammad Dan Amarya tsohon sakataren Ikwa Bauchi DCC wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya. Da farko dai ga Sheikh Almadani.
To bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya. Abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda kace kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a da sunnar Allah akan yi shuka ne sannan ayi ruwa ayi fari ayi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a diba a je a ci a gida to da kai ɗan uwana bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma yace wa kana hakan alaina nasarul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina kasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ai aiki da su wajen yada wannan al'umma to da kaza ka samu a zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazon Allah ban da abin da zan yi yace wannan mayafin naka fa yace to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan bada jari ga ƙananan ƴan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har Bukhari yayi babi babba babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai babbar da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara fadi idan an sake ruwan sama ya kara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangin mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a dalilai daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ka ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar gida bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shirin a rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan da za mu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafar dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku to da kai ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo dauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci har kuma kai ne abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ma kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmuwa suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu sannan kayayyakinmu da muke nomawa duddin ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gaɗa saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk waɗannan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu wai da iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to waye hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma dai in shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya idan ko mun kasa wannan to mu za mu ta wahala mu ta wahala mu ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shi ko rabaran dan amarya ya dora ne daga jawabinsa na makon jiya da cewa
mai sauraro ma'aikaci ga wanda aka ba aiki mu yi aiki da aminci mu yi aiki ba ha'inci sa'annan kuma banda zalunci abu na biyu mai shari'a da wanda ake wa shari'a nan kuma Allah yana cewa kada mai shari'a ya karbi hanci kada mai shari'a ya karbi rashawa domin ya ba da gaskiya ga marar gaskiya ba kyau Allah baya so amma Allah yana cewa ka yi shari'a ta gaskiya ka yi shari'a ta adalci kai da kake da laifi ka faɗi gaskiya ko kuma kana so mutum ya faɗa maka gaskiya idan ka faɗi gaskiya wani lokaci alƙali yakan ce tun da ba ka wahan da shari'a ba da ɗaurin ka zai kasance ɗauri ne na wata bakwai amma yanzu na sassauta maka shi zuwa wata biyar sakamakon faɗar gaskiyar an rage maka wata biyu misali ni yayi ma ya huta haka amma idan ka wahan da kotu har sai da aka tattaro shedu nan shedu can tare nan kama can kafin haka kama ka da laifi kana kayar da kana cewa ina roƙon wannan kotu mai adalci ke mun adalci yau ai kai baka yi adalcin ba don haka Allah yana cewa mai shari'a kai shari'ar adalci shari'ar da ke daidai a gaban Allah domin kai ma wata rana zaka bayyana gaban mai shari'ar dukkan duniya a ranar ba za ka ce masa ni alkali ne ko lauya ba ka zo gaban mai shari'a kai ma sai an maka shari'a sa'annan ka yi shari'a ta gaskiya kar ka yarda wani ya baka abin nan da ake kira hanci ko kuma cin hanci kar ka yarda ka karɓi rashawa kar ka yarda ka karɓi irin kyautar nan ta ba gari da ba dalili suna da wani bawan Allah wanda wani wanda yake neman aiki a wurinsa ya tashi ya tsauro itace a bayan jaki lafin jaki guda kaya guda uku kenan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a tsakiya sa'an nan ya kama ɗan zakaransa ya ɗaura a ɗaukin itacen ya yamma sai ya iso gidan mutumin sai ya zo ya kwance zakaran ya ture itacen ya durƙusa ya ginshe shi ya ce ranka ya daɗe ga wannan itace a yi abinci sa'annan ga wannan zakara a yi miya ka ga ba kamar kyauta ke ya kawo amma wannan mutum da ke mai adalci ne ya ce wane saboda ka zo wurina ka ce kana neman aiki shi ne ma dalilin da ya sa har ka kawo min itace lantu guda har da ɗan zakaran ka kwaya ɗaya to tsaya 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 ku taimaka masa ya lantsa itacen nan ɗan zakaran nan naka ɗaura shi akan itacen kura ka koma yadda ka fito idan aiki ya samu na niyyar ba da aiki zan baka aiki amma kar ka ƙara kawo min irin wannan mai sauraro wannan kyauta ce ko kuwa rishuwa ce ko cin hanci da irin waɗannan kyautai akan yi su Hausawa suka ce zuddaruwa domin ka taka danshi to idan har wani ya zuddaruwa wai domin kai ne danshin da zai taka ka gaya masa ba ma zan bi ta wannan hanya ba ina cewa zan yi ba ma zan taka wannan danshin ba za mu je abu na uku za mu je abu na uku a cikin zaman tare wanda muke magana a kai abu na uku nan ko shi ne makwabtaka da magabtaka mai sauraro makwabtaka da magabtaka ko kuma soyayya da kiyayya duk na faruwa a cikin zaman tare na kowane jinsin al'umma wannan makwabtaka ta zama magabtaka ita ce wani lokaci takan kai ga faɗa da cikin juna ita ce ke kai ga ɗaukan takobi da bashi ita ce ke kai ga ɗaukan bindiga ita ce ke zama sanadiyyar yaƙi tsakanin al'umma da al'umma ko kuma tsakanin ƙasa da ƙasa magabtaka da makwabtaka a cikin zaman tare da wanda kuke zaman tare idan ba ku yi zaman tare da tsoron Allah ba kana musulmi ne ko kana kirista makwabcin naka musulmi ne ko kirista ko kuma mai al'adar gargajiya idan tsoron Allah bai shiga ba makwabtaka sai ta rikice ta zama makwabtaka kai Allah ya yi Allah ya yi soyayya ta juya ta zama kiyayya Allah ya yi Allah ya yi ubangiji ya ba mu makwabtaka da juna ubangiji kuma ya ba mu soyayya da juna anan a inda muke a cikin littafin firistoci littafi na a taura ta annabi Musa a sura 19 aya 17 din nan Allah ya yi mana magana akan mu kasance da hakuri da juna hakuri da juna yana maganin makwabtaka kar ta juya ta zama makwabtaka kada soyayya ta juya ta zama kiyayya amma a zama da hakuri da juna domin Bahaushe ya ce harshe da haƙori ma suna zaune a cikin baki wurin zaman su ɗaya ne amma su ma wani lokaci safani ya kan zo sai ka ga haƙori ya ci da harshe amma harshen ba zai fito daga bakin ya ce na daina zama cikin bakin ba ni da suna lallashe maka ko ina inda abu ya maka ne ina kwakwalewa yanzu ka ci dan to ba zan daura a bakin ba a'a ana nan zaune tare to haka ma zaman tare
nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Wasu ƴan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Ifeanyi Uba da ke fafata gasar Premier ta Najeriya sun sami raunuka sakamakon farmakin ƴan fashi da makami. ƴan wasan na kan hanyar su ne ta zuwa Kano inda za su buga wasa da Golden Stars ta Jigawa, yayin da ƴan fashin suka budewa motar su ta kusa da garin Lokoja tsakiyar arewacin Najeriya. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce wasu ƴan wasa da ma jami'an kungiyar sun sami munanan raunuka. Ifeanyi Uba da ake yi wa lakabi da Anambra Warriors abokan hulɗa ne na kungiyar West Ham ta Ingila a hukumance, kuma yanzu haka suna tsakiyar teburin babbar gasar Premier ta Najeriya. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bada sanarwar soma shirye-shiryen kafa wata gidauniyar kuɗi har dala Amurka miliyan 1,000 domin gina katafaren filayen wasa da za su cika dukkan matakai na hukumar akalla ɗaya a kowace ƙasar nahiyar Afirka. Shugaban hukumar Gianni Infantino ya bayyana haka ne a Lumumbashi a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wajen bikin cika shekaru 80 da kafa kungiyar ƙwallon kafar TB Mazembe. Infantino ya ce FIFA na buƙatar ganin sha'anin ƙwallon kafa a nahiyar Afirka ya bunƙasa, akan haka suke aiki tare da hukumar ƙwallon nahiyar ta CAF da kuma sauran masu ruwa da tsaki domin inganta kayayyakin wasanni da kuma gasanni a nahiyar. Haka kuma a tsarin hukumar ta FIFA na son kafa ingantaccen tsari na alƙalancin wasa mai zaman kansa a nahiyar. Kuraren kocin kungiyar Arsenal ta Ingila Unai Emery ya yi martani karon farko tun da kungiyar ta sallame shi a jiya Juma'a, yana mai cewa da ya yi fatan samun nasarori a kungiyar. Emery mai shekaru 48 ya soma aiki da kungiyar ne inda ya gaji Arsene Wenger a watan Mayun shekara ta 2018, to amma ya rasa aikin nasa sakamakon rashin nasara a wasanni na lokaci mafi tsawo a cikin shekaru 27. Arsenal tana ta 8 ne yanzu haka a teburin gasar Premier tare da tazarar maki 8 tsakanin ta da layin kungiyoyi 4 na sama. An zabi dan kasar Sweden kuma tsohon dan wasan kungiyar ta Arsenal Fredrik Ljungberg domin maye gurbin Emery ya zama rikon kwarya. A kasar Spain kungiyar Real Madrid ta dare saman teburin gasar La Liga, yayin da dan wasan kungiyar Gareth Bale ya buga da soma wasa tun daga watan Oktoba. Madrid din ta yi galaba ne da doke Alaves da ci 2-1 inda ta haye saman Barcelona da ada makin su daya wato 28 kowannen su. To sai dai hakan kan iya kasancewa na wucin gadi domin ko Barcelona na iya komawa saman teburin idan ta yi nasara a wasan ta na gobe Lahadi da Atletico Madrid. Murtala Faruk Sanyilla a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyilla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, hadin jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuƙa jiya Juma'a a birnin London, wanda ya sanadiyar rayukan mutum 2 da raunata wasu 3. A wannan rahoto da kafar labarin BC ta yi na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 Usman Khan an taɓa samun shi da aikatar laifukan ta'addanci a shekarar 2012. A watan Disamba kuma ta 2018 aka yi masa sakin jika gyara halinka. Ya halarci taron ne da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farwa mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar London inda ya kashe aka kashe shi bayan da ya cika mutane masu yawa wuka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya kai ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan namu na yau John. Ni Hadiza Shari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.